إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحكم بيكا تبتك ألا وغنجز تالكي ما يكون بيني تكتشن إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta Asabar 22 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta 1443 daidai da 23 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke nan a 39 da Kubu Avenue tora da Galadima Road Angwari Niji Ari Kaduna a wannan ƙasar tamu ta Najeriya. Ana gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na mata a cikin wannan masallaci mai albarka a jerin gwanan tafsirin wannan shekara. Wannan shine majalisi na 6. Za mu tashi a Suratul Ma'arij sura ta 80 a cikin jerin gwanan surorin Al-Qur'ani inda Allah madaukaki yake cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ghadatha للكافرين ليس له دافع من الله من معارض يعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
الله مدوكي أتكون وانا سورة سورة المعارج سورة تكي مغانا أن أوكتا دا فللا دا جرما دا مسينا الله سبحانه وتعالى. وانا سورة a cikin jerin gwanan surorin Qur'ani sura ce ta 80 ko kuma sura ce ta 40 a cikin jerin gwanan surorin Qur'ani tana da ayoyi 44. Wannan sura ce makkiya. Idan an ce makkiya ana nufin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Kuma kamar yadda aka samu hadari da Ali bin Abi Talha daga babban malamin sa Abdullahi dan Abbas turjuman al-Qur'an yanda Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka fitar da sunan din su da isnadi in kace ma'arij din da ake nibi ai al-ulu wal-fadl cewa daukaka da falala ta Allah subhanahu wa ta'ala dalilin haka ne aka sa mata suna suratul ma'arij wato mushtaqatun min zil ma'arij ma'abuci daukaka Allah madaukaki daukakakke ne sai abinda malamin tauhidi suke kira uluwuz zat zatin Allah daukakakke ne uluwul makan inda Allah yake daukakakken wuri ne shine sama sannan kuma uluwul qahar sannan kuma Allah na saman bayinsa yana can kasasi yanda ya ga dama duka wannan wannan sura ta kunshi haka to daga cikin dabi'un surorin makka shine akwai kausasa magana a ciki saboda kai shawa ba su yadda da lahira ba to Allah subhanahu wataala yana ta yawan nana ta maganan kiyama a cikin surori na makka sa'annan a gwarar tauhidi ake karantar da mutane saboda shi ne kadai abinda idan ya zauna a zuciya sauran abubuwan duk za su samu sauki idan tauhidi ya zauna shi ne zai hana zina shi ne zai hana tata shi ne zai hana shan giya shi ne zai hana tsafi sa'annan kuma shi ne zai kyautata mu'amala tsakanin abokan zama ko kuma tsakanin wa da kani ko ya da kanuwa tsakanin ƴaƴa da iyayensu shi ne zai sa su gane girman iyaye sa'annan kuma shi ne zai sa idan iyaye sun ce yi kaza da gudu ba za su ja ba za su aiwatar saboda girman iyaye bayan tauhidi babu abin da ya kai sa to wannan yana daga cikin usulubi malamai suka tsara wa juna ilimi a cikin wato ka'idan malaman ulumul qur'an da tafsiri akwai abin da ake kira nuzulul aya ko sura saukar aya ko kuma sura shi ma ya rabu kashi biyu imma ibtida'iyyun wa imma sababiyyun kamar yadda shaykhul islam ibnu taymiya al-harrani ad-damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake faɗi a cikin muqaddima fi tafsir nasa kenan ibtida'iyyun wato haka kurin Allah ya saukar da aya ko sura sababiyyun wani abu ya faru dalilin faruwar abin Allah ya saukar da aya ko sura su kutubu guda dan awarware wannan matsala sai ga mana cewa fitila ce an haskaka wa mutane hasken rayuwar su da shi idan suka dauke ta za su tsira duniya kuma za su tsira lahira da dukkan makasuwanci muka zo yi a duniya wanda ya ci ribar duniyar shine wanda ya ribaci rayuwarsa ta duniya ya nemi lahira shine wanda ya ci riba mawadaci sa'annan kuma shine wanda ya ribaci duniyarsa kuma ya ribaci lahirarsa saboda a duniya ake shukan abin da za a girba a lahira in kuwa ta kubuce wa mutum to mutum ya yi asara biyu khasirar duniya wal akhira ya yi asarar duniya kuma ya yi asarar lahira zalika huwa al khusran al mubin haka shine tadewa bayyananniya a idan wato mutane wannan Allah madaukaki sai ya fara da tambaya suka ce malamai suke cewa dalili kuwa shine tambayar nan ya faru ne kan tambayar da Qurayshawa suke yi har suke gaba gadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indika ya Allah in wannan musuluncin shi ne gaskiya daga gare ka kai ka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da musulunci in har da gaske ne fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i ka saukar mana da lugudan duwatsu daga sama na bama bamai karuwa ba a mana lukutan duwatsu na azabar wutan jahannama shi hijaratun da tsaka wato duwatsu a turo su daga sama su yi karishin ɗinmu su kakkashe mu a wikina da azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗi wannan duka gaba gaɗi suka yi wa Allah cewa in har manzon Allah abin da yake karantarwa na addinin musulunci gaskiya ne to a saukar mana da duwatsu mu ji kawai ana lugudan azaba na duwatsu a kakkashe mu ko kuma wata azaba ta sauka sai mu gane cewa lallai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne tun daga wannan abin daga sama to shine sai Allah madaukaki ya bada wannan amsa sa'ala sa'irun bi azabin waqi' mai tambaya ai sa'ala sa'irun mai tambaya ya tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi azabin waqi'in da azaba mai faruwa ne a kuwa kamar yadda Allah madaukaki ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman gaggawan kai ka saukar musu da azaba walan yukhlifa Allahu wa'da Allah kuma ba zai saba alƙawalin sa ba da cewa zai azabtar da mutane idan lokaci yayi Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar da haka haka an samu ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaliban Abdullahi dan Abbasin Al-Aufi ya nakalto athari daga babban malamin sa turjuman al-Qur'an Abdullahi bin Abbasin yake cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' zalika su'alul kuffari an azabillahi wa huwa waqi'un bihim wannan tambaya ce Quraishawa kafirai da Makka suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna so azaba ya faru yanzu su gani inda gaske ne da azaban a ganta a kas saboda haka shi sa Ibn Abi Mujahid daga Mujahid bin Jabar yace sa'ala sa'ilun da'a da'in bi azabin waqi'in yaqa'u fil akhirah mai shelantawa ya shelanta mai magana ya yi magana mai faɗi ya faɗi abinda zai faɗa cewa suna so su ga azaba da za ta faru ranar tashin kiyama ba kana ce mana akwai kiyama ba to mu fara ganinta a duniya wannan gadara ce ga mutumin da aka kulle zuciyarsa wani idan ana mai nasiha sai ya maida shi mai mai nasiha abin izjilanci abin shashantarwa abin wato wofintarwa yana ganin kai wato daƙiƙi ne kai baka san abin da ke maka damuwa ba kai baka san ciwon kanka ba kai baka ma san inda rayuwa take ba saboda mutane da yawa idan suna yin ba daidai ba a lokacin da ake musu hada a lokacin da ake musu wato nasiha ake nuna musu illan abin da suke yi sai ya ga kaman kai baka ma san inda rayuwa take ba sai ya dinga ganin ka wawa wani sabaloto sabaloto kai baka ma san wato irin dadin rayuwa ba da makamancin haka irin wannan shine suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ce lil kafirina wannan azabar da kuke tambaya da kafirai wa laysa lahu dafi' ai laysa lahu dafi'un lil kafirin babu wanda ya isa ya tunkuɗe wannan azaba ta Ubangiji ga mutanen da suke kafirai ne ai marsad mu'iddun lil kafirin wato madakata ce da aka tattale ta wanda kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma wanda ya saba wa Allah wato Allah yana madakata kamar yadda Allah ce inna rabbaka labirrsad lallai Ubangijinka yana madakata duk abin da kike yi kina tunanin Allah baya ganinki ne in kina tunanin mutane ba sa ganinki to Allah fa yana sane da ke idan kina sharri kuma kika ga komai yana tafiya a gidan mijinki lami lafiya wallahi lahiraki ake narka miki ake ba kiki cinye ta yanda in kika koma gaban Allah ba ci da abin da kike gaya wa Allah saboda mata ababan da mata suke yi ya wuce wani abun kwakwalwa ba zai dauka ba nane kawai akan abun duniya kawai akan abun dukiya abun banza wanda za ka mutu ka fata a duniya ka zo ka tsanda ita kuma wallahi ko ka ci ko ka so sai ka tafi ka fata saboda ka zo ka same ta ne kuma dole ka fata mace za ta yi wa abokiyar zamanta asiri har ya kai ga ma mijinta ma baya gane yana aure da ita akwai mutumin da yayi aure saboda an lullube kwakwalwarsa shekara uku bai san yana zama da ita ba shekara uku bai san yana zama da matarsa ba har ya zo ya sake ta duk bai sani ba sai bayan lokacin da abin ya lalace hatta ma ya wani aure a wuri sannan ya zo yake tambaya ina wacce ina wacce bayan shekara uku aka sai ka sake ta sai bashi da kuka shi ne sake ta ba ya biyo gida tun daga wani gari ya shigo har garin Kaduna ya zo gidan aka sai aka riga ka sake ta ya dinga kuka ce shi wallahi bai saki matarsa ba saboda lokacin abin da aka masa ya fita a idansa ba ma yi wani auren kawai saboda abun duniya mai karewa to wannan azabar irin matan da suke wannan ɗabi'a kafin sai ya afka da su inda Allah ce wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun akuzaci Allah arabkane yake akan abin da azzalimai suke abin da mutum yake yi Allah fa na kallonsa Allah na kallonsa saboda wata za ta zo ta ce ita bi kada a haihu a wannan gidan inda an aure ta ta shigo bayan da za ta yi to kaje a yi ne kaje a haihu wallahi akwai matan da ni na sani yanzu haka tunda aka yi aure mijinta ya kasa shiga ɗakinta yanzu ana neman shekara kenan ba haka ana neman shekara ana shigowa zai tsorata tana shigowa sai tsorata wato in ta gaji dole ta koma gidan wa ubanta kuma wa suke wannan aikin mata kuma ki zo a yi wa danki ko naki kalwar ko yarki ki zo ki tsalai ko kuma ga shi kima wasu to wa'annan ababan da mata suke yi yana kai ga kafirci to in mutum ya fada ciki to ya shiga aiki na kafirci Allah ce irin wannan azaban laysa lahu dafi' babu wanda yake tunkuɗe shi wallahi sai ya afku akan mutum tun a duniya sannan a lahira kuma ya sha mamaki dan azaban da zai ci a wurin Allah Allah kadai ya san sa don haka Allah madaukaki yace minallahi zil ma'arij wannan azabar da za ta zo ga kafiri ga wanda ya saba wa Allah minallahi da Allah azabar take zuwa zil ma'arij ai ma'abuci daukaka da falala shine Abdullahi ibn Abbas ya fassara shi wanda Ali bin Abi Talha ya nakalto wannan magana daga Abdullahi ibn Abbas kamar yadda Abu Dawud da Imam Bukhari suka nakalto fassaran wannan kalma zil ma'arij ya'ni al'ulu wal fawadil shine ma abuci daukaka da falala Allah madaukaki kenan Mujahid bin Jabr shi kuma ya fassara zil ma'arij da ma'arij as-sama cewa daukaka tafiyar sama sama Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kamar yadda Imam Tabari ya faɗi wannan a cikin tafsirinsa a cikin wannan aya sai Allah ya ce ta'aridul mala'ikatu mala'iku suna tafiya zuwa ga sama inda Allah yake kun ga a wannan ayar tana nuna kenan Allah kuma yake wannan raddi ne ga mu'tazila da jahmiya wanda suke cewa ba za a ce Allah na sama ba, sai dai a ce yana ko'ina. Saboda haka shine wannan aya tana ƙaryata aqidansu da suke cewa Allah na ko'ina. Yace zil ma'arij al i'raj aw al mi'raj shine tafiya sama, ko wan nuzul shine saukowa daga sama. Sai nuna ne Allah madaukaki a sama yake. Wannan raddi ne gare su wanda ba su yadda cewa a ce Allah na sama ba. Alhasili ma suka ce duk wanda ya ce Allah na sama suka ce kafiri ne. Saboda haka wannan yana ƙaryata maganarsu Allah ma'abuci ɗaukaka, saboda akwai uluwul zat anan, akwai uluwul makan, sannan kuma akwai uluwul qahar, shine uluwul sifa kenan lillahi azza wa jal. Shine Allah ce ta'rijul mala'ikatu war-ruhu ilayhi, mala'iku suna tafiya da kuma ruhi zuwa gare sa. Nan zikrul khas ba'da al-'am kenan, an ambaci ke an tacce bayan an gane. Ai ya wadatu da Allah ce ta'rijul mala'ikatu, anan sai ce ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Amma saboda ya nuna taukidi cewa tabbas a cikin mala'ikun akwai wani zaɓaɓɓe shine mala'ika Jibrilu, sai ce war ruhu ilayhi. Ruhi anan ana nufin mala'ika Jibrilu alayhi salatu wassalam, kamar yadda Allah ce tanazzalu almala'ikatu war ruhu fiha, mala'ikuna sauka a cikin daren lailatul qadri da kuma ruhi a cikin wato daren lailatul qadr, shine wa mala'ika Jibrilu alayhi salatu wassalam. Saboda shine yake da fukafukai guda 600, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ganshi su biyu yana da fukafukai guda 600 sun rufe sama da ƙasa, kowanne fuffuke guda daya ya karade sama da ƙasa ya rufe, yana da su guda 600. Saboda haka wanda yake ƙara tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake ba a ƙasa ba kuma ba a ko'ina ba, to shi ne Allah maɗaukaki ya ce fi yaumin, a cikin wani wata rana, kana miqdaruhu, wannan ranan gwargwadon tafiyar cikin wannan ranan da zai kai ka zuwa sama 50,000 sana, tsawon tafiyar shekara 50,000 daga ƙasa zuwa sama. To amma shi mala'ika Jibrilu yana zuwa daga sama zuwa ƙasa kamar ƙaftawan ido, kafin ƙaftawan ido daga sama zuwa ƙasa ya zo, saboda gudun haske na mala'ika ya sha daban da gudun wuta, ina fata an gane, shi ne na aljanu. Sannan ya sha da gudun ɗan adam, saboda shi kafa da energy ɗinsa yake, shi kuma wannan wuta ne yana da gudu, amma duk gudunsa bai kai haske ba. Saboda shi mala'ika da Allah subhanahu wa ta'ala ya kinka masa. To ana kwatanta nisan tsakanin sama da ƙasa, Allah ya ce fasbir, yanzu ana tausasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fasbir sabran jamila, kayi hakuri, hakuri mai kyau, ina fata an gane, kayi hakuri, hakuri mai kyau. Idan an ce kayi hakuri, hakuri mai kyau, da kake nufi da wannan hakuri, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi, saboda suna ƙaryata shi, suna masa gaba gaki, shine yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq, wa anda suka yi wanda ba su yi imani da lahira ba, suna gaggawa suna so a nuna musu alamar lahira, hukuma da azabar da manzo Allah yake cewa za a yi musu a lahira, to suna gaba gadi suna so su gansa a duniya. Kamar mutum mai matsafi yana ganin ai ya sha, ko mai kafi yana ganin ya sha, ai saboda duk abin da yake so za a yi masa, kuma yana ganin ya samu abin da yake so, saboda haka yayi ba wanda ya gansa a duniya amma allazi khalaqa al-zalama yarahu wanda ya halicci duhu yana kallon ka yana kallon abin da zaki aiwatar sa'annan kuma yana sanada abin da kike aiwatarwa to duk ranan da abin zai lalace zai tarwace to sai ta zama abin tausayi a lokacin da kuma ba zai mata amfani ba saboda tun a duniya Allah subhanahu wataala yakan nuna mata ikonta kamar matar da ta gaya wa kishiyar ta gaba gadi ba ido na kallon ido ta ce ɗa namiji a gidan nan sai dai ki ganki sai dai ki ji labarinsa inda ta zo gidan ma ba ta haila kishiyar take ce mata in dai ɗa ne a nan gidan saboda tana ta haifan ƴaƴa mata sai tana nuna mata dai ɗa ne namiji ba za ta haife shi a gidan ba don Allah wannan sai an gaya muku ba gado ake wa faɗa ba. Gado ake wa faɗa ko saboda an tashi da zakari mizla hazin unsayini ko in aka haɗa ta wanda aka haɗa aka haɗa da wannan kaga za ta ci lajin siya shi ne kawai lissafin tana zaune ta ce malam ko ni da ciki ke jikina ban san ina da ciki ba amma ita ta gano tana kallanta ta ce wacce na da ciki ta je ta yi surkullan da za ta yi ta yi iya surkullan da za ta yi ina ciki ya fita ya kibata ta yi bugun duniya ciki ya kibata ranan da za ta haifi ɗan haihuwar guzuma aka yi aka tarasa ta komai sai da komai a jikin ta ya kasa motsi saboda ta je ta tsinta a kashe ta a kashe abin da ke kiba ta ce malam ina kallo da na sauka ta ce malam ba na iya komai ta ce wallahi malam ina kallanta ta tsallako inda kan yake ta ce ta tsallako ta tsallake ni ta zo ta daga kai ta kalli yaron ta ce ta kalli yaro sai ta ce an taso majina ya yi kama da ubansa lallai yaro kai ne Abubakar Mamuduni ta ce a gabanta kishi yadda ke faɗin wannan kalma wato an yi kai ya fito ko sai da ya fito to mata ina za mu kai duniya kacce manta fa ce hakin haifi yaya kuma kin ce kin har da gaske ne kina ƙaunar mijinki me yasa za ki lalatawa ƴaƴan mijinki tunani da kuma rayuwa kin gwada ƙarya ce kin kika ce kina ƙaunar mijinki ƙarya ne a ƙaunar shi kike ba kawai abin hannun shi kike so kuma shi sa ko da ya mutu ya bar miki ba zai miki amfani ba daman ba zaman Allah kika yi da shi ba sai abin ya lalace ko kuma Allah ya jarace kike kuma a dan fara miki san wani ki ji kaman ba za ki rayuwa ba amma shi kuma kawai ya samu salwa daga sama dukiyar da kika tara yayi him kana zama him da su shi kuma ya karce kyale ki kaga da yawa ai haka ake musu ko bashi ne suke ci suka ci kuma shi ne suke biya shi sa dole a kyautata mu'amala saboda rayuwa ta yi kyawu to Allah ya ce fasbir sabaran jamila ki haƙuri haƙuri mai kyau ki ba haƙuri duk wanda kaji ya yi haƙuri bai ci riba sa ba to gajeriya ce in dai kai haƙuri ko kika haƙuri ba ki ci riba ta ba to kin yi gajeruwar haƙuri ne in dai za ki haƙuri wallahi sai kin ci riba sa kuka ce ne mai haƙuri yakan dafa dutse har ya shame romansa anan magana ce akwai balaga da fasaha a ciki kun ya san dutse ba abin da ake ci ko ya ke kashewa ko abin da ake nufi in dai kai haƙuri ka jure sai za ka ba da labari fa'idar da zai zo daga cikin wannan haƙurin wani lokaci in zaka ba da labari ne kana kukan farin ciki da Allah ya kwarinye maka sai dai ne juriyar ce ita ce muka gaza kuma mata dole a jarabce ku a mu'amala ta zamantakewa na aure saboda dukkan ku anan ba ku da hanyar da ya fi kowane hanyar tsadan shiga aljanna kaman zaman gidajen mazajenku shi sa dole a jarce ku akai ku kuwa me ya kamata sai ku sa hakuri a zukatanku aure hakuri kuma ku saki fushi saki uku ku aure hakuri sai ya zama shine tufafinku shine ruwan shanku shine abincinku shine takalminku shine abin hawanku shine rayuwarku an katakaf dinka sai ku ga Allah subhanahu wataala ya kinsa miki nasuwa kina cikin damuwa amma in ba ke kika buɗe baki kika faɗi ba wanda ya sani har wani ya ganki a waje dinga sha'awa me dalili saboda Allah ya kinsa miki hakuri kuma wallahi idan aka yi shi za a ci ribarsa in dai ba a ci ribarsa ba to gajeruwa ce to wannan shine karatun da ya kamata ku dinga dasa wa ƴaƴanku musamman mata cewa ne ki zama mai hakuri kullun in kika ji abu an ce ki hakuri ba wai ana nufin ki ji ana tsoron nemaka a daidai bane a'a saboda hakurin shine ya fi alkhairi gare ki kuma shine wanda zaki ci ribarsa a duniya kafin lahira ina zuwa biyayya ga Allah in ba hakuri za a yi shi ku ba na amsa ba in ba hakuri za a yi biyayya ga Allah sannan in ba ba hakuri za a iya kamewa daga sabawa Allah za a iya ba za a iya ba kun ga hakuri shine gishirin rayuwar mutum musamman iyaye mata saboda haka in kika ga mace kullum ana huci kamar maciji abin tausayi ce saboda ke ba kwalliyarki ba ce fushi saboda idan kika yi daneji zai kawo miki a rayuwa inda ɗa namiji ne sai a ce da sauki amma mace zai haifar mata da musiba da yanzu kika je kira fushi a gidan mijinki karshenta dai dole za ki fita daga gidan babanki duk abin da kike so gatan da kike da shi kwalliyarki shine a ganki a gidan mijinki shine kwalliyarki ina fata an gane duk ilimin babanki ba zai aure ki ba ko duk girman gidanku ba za a rike ki a gidanku ba dole dai sai kin fita daga gidan haka kuma duk sarautan gidanku dole dai sai kin fita daga wannan gidan inda zaki shine naki gidan haka kuma duk mulkin gidanku dole dai wata rana zaki fita daga wannan gidan zaki koma wani gida sa'annan kuma duk arziki da ake da shi a gidanku ba shi bane naki gidan da zaki shine naki arzikin yake ku kun ga wannan idan mace ta samu wannan tarbiyyar to ba za ta rudu da wani abu ba saboda ta san cewa ne shi rayuwa na kyamata yana bukatan hakuri shi yasa laraba suke cewa bisabri yalinu laka alhadid da hakuri dutse wato karfe yake laushi gare ki har za ki iya sarrafa karfe yanzu makeri idan ba yi da hakuri zai iya lankwasa karfe sai karfe busasshe ne da karfinsa amma haka za a sa shi a wuta makeri ya sa wuta yana zuga zugi ana hurawa alal aƙalla wani ya ɗauki awa ɗaya ko biyu kafin ma wutan ya kama karfen da zai iya lankwasa shi ko sannan kuma ya ci gaba da dukan karfen yana ƙoƙarin tankwasa shi in bai yi wannan hakurin ba aiki ba zai iya wannan aiki ba amince wannan wannan yana nuna mana hakuri idan mutum ya yi shi mai kyau to zai amfane shi a duniya sa'annan kuma zai amfane shi a lahira shine asbir sabaran jamila kai hakuri hakuri mai kyau to shin wannan za a iya cewa akwai mafhumul mukhalafa cewa akwai hakuri mara kyau wane kai hakurin ka ma ya kai ga kaza a'a duk mutumin da kaga yayi hakuri to yana da amfani annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da ɗan uwansa suka tura shi cikin rijiya Allah ce wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun sai Allah ce sai muka yi masa wahayi latunabbi annahum bi amrihim hadha wallahi zaka ba su labarin wannan aikin da suka yi kai ka aikin nan da suka yi maka na jefa ka rijiya saboda suna so ta halaka ka wa hum la yash'urun ba su san kai kake musu wannan tambayar ba ya aka kare sai ce hal alimtum ma fa'altum bi yusufa id antum jahilun ya ba da labari ko bai ba su ba yace shin kun san abin da kuka aiwatar kai ka aikan da kuka yi ga yusuf lokacin da kuke cikin jahilci da wauta ya musu ba ko bai musu ba kaga sun zo shi ya gane su amma su ba su gane shi ba waja ikhwatu yusuf ko fa dakalu alayhi fa arafahu wa hu lahum munkirun su ba su gane shi ba amma shi ya gane su qalu a anta yusuf yanzu kai ne yusuf da ya hakuri an cimma manufa ko ba a cimma manufa ba qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna ni da yusuf kuma ga dan uwana إنه من يتق ويصبر شنو مهل الشاهد إن الله لا يضيع أجر المحسنين دون يجز أوران الله ييها قري ضد شوكر وان أكي مسا يميد الأمر انسى زواج الله الله بايا تأتو ذا تجد متبن دي شوتة على قصدشي ومن شو الله تحكى كي ما ساقوني أكي نونا نكي كيها قري كزمن تكي ودى كتيري كان انت لمجنكي ko tsakaninki da abokan zamanki in Allah ya rubuta miki to wannan hakurin da zaki Allah ba zai taba tozartar da ki ba zaki ga sakamako haka haka kuma in Allah ya kaddara ke na ci jarabawan ba ta abokan zama bane ke kai ce amma Allah ya addabe ki da wato dangin miji wanda in aka zo kusa da su akan ce wayyo kai wayyo ba fa mun nan yi mun tausa a nan zamo da bala'i ko? To, suka yi haƙuri da su, amfanin da zai zo daga baya, cetanci za ki dinga mamaki ya aka yi Allah ya tankwasa miki su suka koma zuwa gare ki. To, amma kuskuren yawancin mata suke yi shi ne, ita ce ita ba ruwanta, da mijinta na ƙaunata, ita ba ruwanta da wa dangin mijinta. Allah kin yi faul. Kin yi faul. A yanda za a yi kina kauna ta ki ce ba ki kaunan yan uwana ai ba zai yi ba amma shi wannan dole ki yi hakuri da cutar wanda za ki miki kamar yanda in Allah ya jarabce ki da uwa ba mutumin kirki ba ko uba ba mutumin kirki ba kina fallasa shi ne a duniya a hakuri da shi kike ba kuma hakki ma rufe asirin ba ki faɗi to haka suwa za ki hakura da su inda yanzu zamantakewa na aure Allah ya kaddara kun zauna tare sai ki hakuri ki maida al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah ya ce wasabru biya'un hakuri haske ne irin tarana hasken rana yana da kuna ko bai da kuna yana da kuna ko da daddare ai akwai haske wani iri na wata idan muka fito muka tada haske na wata ya muke ji ai dadi muke ji haske na wata za mu ga ba zafi ba kuna a jikin sa amma haske na rana ya ake ji yanzu kika fita yanzu a ga ranar ta fito talba kika tsaya minti 10 zaki dine ana katse gumi saboda ne zafin rana to haka shi hakuri yake da shi yana da kuna amma idan aka yi hakuri za a ci moriyarsa hakurin ne ake yin gajeruwa shi sa ba a ci moriyarsa to wannan hakurin da Allah subhanahu wataala yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya taƙaita ga manzon Allah bane ya wato alƙawarsa ne ga baki da Allah ya ce laqad ja'a lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun lallai abun koyi mafi kyau ya tabbata da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku a matsayin ku na mabiyansa ku dauki rayuwarsa ita ce fitila a gare ku ku zama masu hakuri hakurin da ake cewa iyaye mata ku yi shi ku aure shi ku ɗabi'antar da zukatanku da shi ba komai bane yana jawo muku alkhairi shi sa wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata danta ya rasu ta je bakin kabarin ta zauna ta dinga shirga kuka inda daman ɗabi'a ce ta larabawa idan an yi mutuwa wato ka nuna alaman damuwa cewa danka ya rasu shine a ganka kana ihu, ana ihu, ana yaga riga su kowace al'umma da nau'in nuna damuwarsu na mutuwanta. Kamar Libya, su idan an yi mutuwa, rotsau ake yi, duk galashin da ke cikin aiki sai ta fasa. Madubi ne wannan kaza, wai shi ne ke nuna alaman bakin ciki ka nuna kauna da rege da damuwa. Ai ta rotsau fas, a riƙa fasa gashin a warwatsa, a yi kaza duk wannan a yagari ga duka wannan alaman cewa ka nuna damuwa. A Sudan kuma su yanda suke yi idan an zo da gawa, mata ne za su riƙe gawan. Makarar, ana ja suna ja, ana ja suna ja, ana ja suna ja, wato wannan alama ce ta ƙauna da rege da nuna cewa lallai. Sannan kuma akwai wacce mace guda ɗaya da ake samun ta, wanda mata ake a zaune haka, ita idan ta zo gidan mutuwa ita ce za ta karaɗe mata da kuka. In ta zauna za ta yi wani magana na kasa zuciya, idan ta fasa wani ihu, wayo, kisan mata ana ji wata ma kawai kukan ki ma zai sa ta kuka.
Alasarci, wallahi ina da kasa ya mata, a shi kenan ita ma zai ta ɓarke da kukan, saboda ta dangi tana kuka. To haka ita za ta rici ta wurin sai kowa ya yi kuka, ita kuma wanda aka yi wa mutuwar sun san mata da alibi. Kana nan ta sa ido, ta kasa ta tsare, eh wacce ta mun kuka. Wacce ba mata mun kuka ba, wannan ba mata mun kuka ba, wannan ba mata mun kuka ba, Allah ɗaya gari babban. Wannan ba mata mun kuka ba, wannan ba mata mun kuka ba, tana nan ta yi makin ɗin ta. Ke ma in an miki mutuwa in ta zo gidanki ita ma wuki-wuki za ta yi. Ba solidarity. Ba solidarity. Eh tunda ke baki mata kuka ba. Ita ma ba za ta miki kuka ba a naki mutuwa. Ita ma sai ta yi dogon. In kin zo kira ta baya, wacce mai namiki? Wato ya zama biki ba. Wacce mai namiki? Kin zo gida na an mu mutuwa ba ki kuka ba. Ai ni ma da aka mu mutuwa ranan nan ki ma ba ki mun kuka ba. Ki zo ni ma ba zan miki kuka ba. Ya zama biki. Wato wannan yake nuna wato yanayin yanda mutane suke. To irin wannan abin yakan rikita al'amari na rayuwar ɗan adam. Shi yasa ake so ki yi haƙuri, ki aure haƙurin, sai haƙurin ya zama tufafin ki, kuma duk inda kika je sai ki dinga, sai ki zama abin sha'awa. Kowa za ta gana ta wata na da haƙuri, ina ma da ni ki? To? Sai a ce ina ma da ni ki? Shi yasa wannan yana daga cikin abin da ake so. Ko da yaushe da kike ji kin samu matsala da mai gidanki, kin zo gida mamanki ta ce ki haƙuri, ba a banza aka ce ki haƙuri ba. Da mamanki ba ta yi haƙuri da babanki ba, da ba za ki taso ki ga babanki ba. Haka shi ma da mahaifinki bai yi haƙuri da mamanki ba, da ba za ki taso ki gansa tare ba. Kowa na haƙuri da kowa ne. Don ba mala'ika ba ne shi, ke ma mamanki ba mala'ika ba ce, duk kirkin ta wata rana sai ta babanki wauta. Ke da kanki wata rana kina gani haki ce, kai mama. Ke da kanki za ki gani. Haka shi ba duk kirkin babanki wata rana sai ya karta wa mamanki rashin mutuncin. Da za ki gani ke da kanki ke ce, kai baba. Wannan ɗabi'a ce har Allah ya kintsa shi, to haƙuri ake yi da juna. To wannan haƙurin shi ne gishirin rayuwarki da za ki samu jin daɗin rayuwar zamantakewa na aure. Duniyar ki ta yi kyau, sa'annan kuma lahirar ki ta yi kyau. Amma idan kika ce ba za ki haƙuri ba, to ina gani sai an kiraya mazajen da za ki aura a duniya. Don ba yanda za a yi ki zauna ki yi mu'amala da wani ba a cutar da ke ba, ba a yi miki ba daidai ba. Dukkan ku ba mala'iku ba ne, ke ba mala'ika ba ce, shi ma ba mala'ika ba ne. Duk kirkinsa wata rana sai miki rashin kirki, duk rashin mutuncinsa wata rana sai miki kirki. Haka ke ma kike, to ki tarbiyyantar da zuciyarki kan cewa haka rayuwar take. To idan ana cuɗa ni in cuɗa ka, sai a zauna lafiya. Kuma ji wannan, saboda haka haƙurin nan na zamantakewa na aure da kuma mu'amala shi ne ke kawowa ba macen da za ta so ta kawo mata kishiya. Ɗabi'a ce kishi wani abu ne wanda Allah ya kintsa wa 'ya'ya mata. Amma idan ta zo sai ki haƙurantar da zuciyarki, ku zauna zama ta addini, zama ta neman aljanna. Shi kenan. ki ga bace haka bace ki saboda ke aljanna kike so duk matan da ta nemi wani abu kuma kasa da aljanna a gidan mijinta kai asara saboda ba a neman komai a gidan miji da ya wuce aljanna haka su kuma ƴaƴa ba a neman komai a wajen iyaye kaman aljanna yadda bata dauki mabanta tani wajen shiga aljanna ba kai asara duk yadda bata dauki mabanta dani wajen shiga aljanna ba ta yi asara saboda haka duk dokar da mamanki za ta baki wacce zo nan da kike yi ina kaza ne shi zo ki min kaza to wannan abin a take wajibi ki bassa idan kika ce sai kin gama kin saba Allah sai kin gama abin da kike yi sannan ajiki abin nan mamanki ta kira ki kije ki kin saba wa Allah kuma da zaki mutu a wannan lokacin ki sauki shi ne ki huta ina fata ana jin wannan karatun dole ƴaƴa ku san cewa iyayen ku suna da haƙƙi akan ku bayan haƙƙin Allah da manzo Allah duk duniya babu wanda ke da haƙƙi akan ku kamar iyayen ku amma da zaran kin yi aure mijin da ya aure ki duk ƙankantarsa duk talaucinsa duk rashin kimarsa ko da shi ne asfalin safili ne ya fito daga karamin gida ke kin fito daga babban gida ko to babban gidan nan shine gidan mijinki wannan kankantansa din nan ya hakkin da yake da shi akan ki ya tare na babanki ya tare na mamanki kuma da babanki da mamanki za su saki wani abu shi mijinki ce ga abin da yake so ki addana mijinki kika je kika yi na babanki da na mamanki Allah bai karba ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam an-Nasa'i lan tu'addi al-mar'ata qira'atu حق ربها حتى تؤدي حق زوجها منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي مجي فذات صوتي حق وبنججن فسيتا صوتي حق مجنجا معنى صلن كما بزيسا مشقابة أورن الله سيكن صوتي حق بمجنج يكيدشي أكنكي صنن صلو لنك كييد أزمن لك كيي الله زيكا با كتمن لكي ومجنج inda anan yana nuna girman haƙƙin da miji yake da shi akan mata a ce sallar da kike yi da azumin da kike yi da ibada da kike yi da tilawar Allah ba zai karba ba sai kin sauke haƙƙin da mijinki yake da shi akan ki kin san ko wannan karamin haƙƙi bane saboda haka kada ki ce ha haka kurin dan zaka zo ka takura ni kaza a'a shine ya aure ki wannan kuma yana daga cikin kuskure da wasu iyaye suke yi kin aurar da ɗa sai a zo kawai sai a ce wacce ki zo ina so in ganki yarinya sai ta tafi a tare da neman izinin mijinta ba kawai ina kike sai ta ce babana ya kira ni ko mamana ta kira ni yanzu ba ki da hurumi a kanta yanzu miji shi ne ke da hurumi a kanta saboda haka ke idan babanki ko mamanki ta ce tana so ta ganki shi yanzu addini ne ba ra'ayi bane kike kira mai gidanki dala mai gida yana so kamin ibini ina so in je gida zan je in ga mamana ko babana yace a'a ba yanzu ba ki bari sai lokaci kaza ce wallahi baba ne ko mama ne tace dan Allah ne na farma a wurinka daga min kafa yanzu dan Allah tana so in gani tana so ta gani zai ji dadi an ba shi haƙƙin shi ko an girmama shi zai ce a to ku tafi ka komai ka komai ki je ko shagan da wasu ce a duk lokacin da kuka gama saboda anan an ba shi haƙƙin sa haka iyayen mu a da haka suke yi yanzu kuma sai ki ji kawai ya kira waya zo ina so in ganki baba na ce in zo yana so nema kokari kenan in ba ka ba kawai ina zaki zan je wajen ubana ko za ka hana ni ne in ya hana ki ta hannu yanzu ba babanki ba ne yanzu mijinki ne aurenki kuma ya fi gidan babanki ki gane ko bai kuka mallaka kuwa kuma duk abin da kuke da shi na sarauta in sarauta ne ko mulki in mulki ne in dukiya ne haka haka ma in ilimin ne duk abin da kuke da shi na ilimi yanzu gidan miji ya fi wannan saboda haka dole ki bi dokan miji kuma dole ba mutum bane ya samu wa kansa Allah ne ya tsaura wannan haƙin yace miji aka ba kuma haka ake so cikin aljanna wa'annan dokokin shi ake so in kika bi zaki samu aljanna to amma mata da yawa anan sai ta ce ubana da ya haife ni uwata in ba ta haife ni ba yaushe zaka ganni haka ce kana so wallahi baka isa ba sai naje aure da yawa na mutuwa ta irin wannan shi kuma yace okay ana nuna mai gaba gadi ko bai isa ana tafiya ce to ki zauna a gidansu yace ai bai da mutunci bai da kaza ku ne kuka yi rashin mutunci saboda ba haka shari'a ta ce ku yi ba tsakani da Allah iyaye kaka da kakanni haka ake mu'amala da arewa da yanzu an zo da wayewa wai na boko eh mango park ku kunje kunyi kunje inda kunje waye kunje kunyi karatu saboda haka al'adan wa'annan mutanen da fatsara shine za ku zo da shi ku ce shine za a yi mu musulmai ne turawa da suka zo Najeriya sun zo sun tafi arewa suna da tarbiya suna da ne suna da mu'amala ta addini shi yasa suka kasa yin mana direct rule sai kuma ne indirect rule kenan suka yi amfani da wato sarakanmu suka yi suka mulke mu shi yasa ba za a bi wannan tarbiyar ba Allah ya samu dace saboda yanayin lokaci za mu tsaya anan insha Allah subhanahu wa ta'ala mu yi hakuri saboda lokacin da aka samu aka samu akashi muka ja goben Allah ya ta shine zamu karkare wannan tafsiri na wannan shekara saboda daga gobe sati ba za ta zagayo ba a ce muna cikin watan Shawwal ne saboda haka goben Allah ya ta zamu karkare wannan karatu gabaki daya zamu bayani kullun da muka dauka a kan zakat tasbih insha Allah idan muka zo shi ma zamu warware shi in Allah ya yarda sai kuma ga wanda ke da tsawon rai da zai iya ganin shekara mai zuwa daga fara zuwa yanzu akwai wanda suna zuwa nan yau babu su an gane shi wannan sai ya ishe shi ishara akwai wanda kuma tare ake zuwa da su amma yanzu ba za su iya zuwa ba wani ujiri na rashin lafiya ko makamancin haka to shi yasa ake so a ribaci lokacin da ake da shi kafin lokacin ya kubucewa mutum a rayuwarsa saboda haka iyaye ku sa ido a ƴaƴanku musamman mata ku sa ido a ƴaƴanku musamman mata sannan kuma ku sa ido a ƴaƴanku musamman maza dukkan su kada ku kyale su saboda me saboda kuna barin gaba shi kenan wa'ansu abubuwa sai su zo cikin kankanin lokaci su rikita muku gida kin dace kina gini kin tsawa gida wani sai zo ya rusa miki gida Allah ka shirye da mu da mu amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tafi ta kan maka na'am eh za iya ramawa kuma in kike da dama za ki iya takaita tunda tarawihin nan akalla shine raka'a 11 sai kika samu misali 6 saboda kin yi misu in kika koma gida za ki iya amfani da wannan damar ki ragowar da suka rage miki kuma in kika takaita akan shi kin yayi saboda ba ki saba ba amma in kina so to za ki iya rama shi eh shi ma sunna ce ba laifi ba musahabiya na'am tambaya ta farko eh insha Allah za mu duba wannan matsalar inda insha Allah muna tsarin za mu dinga karatuwa na mata shi amma saboda lahadi ne in Allah ya yarda za mu sanya shi na mata a wannan matsalar shi kamar daga 10:12
in Allah ya yarda idan mun tsara shi za mu sanar insha Allah kuma za ku ji daga ɗan uwa
wannan ne ta tsaya ce malam ne hukuncin ta Al-Qur'ani da ya shi annabi ba da kani mun san ce dole ba dole ba ne kawai dai an san ta da kani
tunda magana baki da ubangijinki magana ce ta ubangiji saboda haka yana da kima in baki sa dan kali ba a ce kin yi laifi ba amma ana so kina tattaunawa da ubangijinki ya kamata a ce kin yi kwaliya kamar yanda idan zaki zauna ana jiran miji ko ba tsaya ake a kasa a tsare ba ayi kwaliya har a dan sa wani dan dimbu ana jira ya zo ba idan ya zo yana shigowa sai ka jana ne gida a dan mai dimbu a dan sa dubu saboda ya gano irin duk a jawo hankalinsa ne ai ko ubangiji shi zai baki aljanna idan ya baki aljanna ba wanda yake hana ki ko kuma ya haramta miki aljanna a duniya ba wanda yake baki idan kuma ya baki arziki ba wanda yake talauta ki idan ya talauta ki kuma duk duniya ba wanda yake sani ya arziki ya azarta ki sannan kuma idan ya kurenye miki damuwarki ba wanda ita ya kanka miki wannan damuwar in ko ya tattaro damuwa ya mulmula ya jeho miki ba wanda ya isa ya kawo miki rishi amma shi wannan saboda haka ladabi ne kyakkyawa idan aka yi haka da yafi amma in ce haka ba za a ce kin saba wa Allah ba na'am waka haramun ne masu ma bin su halakakku Allah ya kira su masu bin mawaka halakakku ne ba yanzu ana magana shi ne mawakan ba su maziya masu bin celebrity ko masu bin celebrity Allah ya ce halakakku ne ba ma ana maganar su celebrityin ba su karan kansu masu bin su walar da kansu akai Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaka halakakku ce bin su halakakku duk mutumin da aka ce ya halaka ko labari kuma da haka shi kwata-kwata laifi ne ina fata an gane amma a karan kanki ke a karan kanki za ki iya zuwa ki shirya waka na mata da miji na soyayya ke da kanki bakinki kina mai waka ki mai rawa a gaban shi shikenan amma ki saurari music na wani kina maimin ɗinsa kina zuwa kin kunna shi kina mai rawa wannan haramun ne amma shi wannan saboda jin kiɗi haramun ne kaman wannan amma ce a karan kanki zaki ya hada waƙanci ki zo gaban mijinki kina mai rawa ce da shi ba kiri a ciki ke da kanki kike yi wannan babu laifi amma in wanda zaki sa shi kuma a social media ne ana daukan ki shi kuma ya zama haramun saboda kai ba mijinki kadai zai kalla ba akwai mutane da yawa da suke following dinki su kuma duk wanda ya gani ya kalli hatta tsinkiyan hannunki kadai duk namijin da ya gani da ba muharraminki bane inuwar Allah ne a kan shi kin ga wannan yana da cikin dinin ne ke sa mata da yawa ke shiga wuta wanda mata ba su buke shi wani abu ba Allah ka shirye da mu
dawo ku kace su wani ne wanda cikin su bari shi da wasu mutane ne wanda cikin su bari shi da ba
mutumin da ya kuka dan girman Allah duk mutumin da ya yi kuka dan girman Allah yana ganin girman Allah ya zauna shi kai da shi ba mai ganinsa sai ubangiji ya fashe da kuka yana ganin girman haduwarsa da Allah ya fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai sa su a inuwarsa ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwar ranan tashin kiyama ce Allah ka sa mu a ciki
idan da yasa da wannan sai assalamu alaikum malam ya Allah ne ne hukuncin da take shiga gidan
ai duk da haka laifi ne sai dai ki sharadi da mai gidanki mai gida halalin ce min in wani abu ya taso a gidan makwabta in leka idan ya ce shi kenan fine in kuwa ya ce a'a abinda zai faru baya halatta ki fita sai kin nemi izininsa saboda duk lokacin da mace ta fita ba tare da izinin mijinta ba manzo Allah ce la'anatha al-mala'ikatu hatta tarji'a mala'iku za su tsine mata wacce yarwa ne da hakkin sa a kira sunan babanki Allah ya tsine miki albarka haka za a yi ta kiranki ana gaya miki kin awa 10 kike a wurin kin awa 10 nan kina cikin tsinuwar mala'iku har ki dawo gidan mijinki kin ku sai ba karaman aiki ba Allah ka shirye da saboda mamanki da ba kuki shine aljannanki shine duk duniya baki da wanda suka bi shi kuma duk abanki yace Allah miki albarka duk duniya duk wanda zai ce Allah miki albarka kasa da na babanki yake mamanki ta kallake tace wacce Allah miki albarka duk duniya babu wanda albarkan sa yake na baba ko mama ba ma kaman uwa saboda haka a fara neman yaddan iyaye kaman shi wannan muna fatan duk abin da kike fata na alkhairi Allah ya kinka miki shi ya baki shi kuma duk abin da kike jin tsoron sa na sharri Allah ya kare ki da sauran musulmi gabaki da na'am وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله استكمل الإيمان متمن لي كون جم تزن الله يجامع جم تزن الله يبا متزن الله يهنا متزن الله يي أوري دن الله نزال شيء يجت الإيمان كشي أوري إبادة شيء وأنا بس كم كسكورا بدي أيه ديو أسكي يا كمان تكشي شنو دارينيا taje tayi karatu awan jannan tayi karatu an kai ta turai taje tayi karatu ko makamancin haka ta dawo ana bukatar orientation na addini dan kun ajje musu malami a gida yana karantar da shi wallahi bai wadatar ba yana bukatar yanda kika tura ta bokan nan tayi haka tana bukatar taje islamiya tayi to idan aka ce sura kwa sati misali wata uku a aure ko wata hudu sai ku mai da ita abin da ɗan Sudan suke kira mahbusa idan mace za ta aure sai a turke ta wata uku ba ta fita ana ba ta tarbiya na aure da makamancin haka a lokacin sai ku ba su orientation na marriage counseling ita da wanda zai aure ta a zo a ba su orientation ne aure ta topics jewa da muke fitin kunsu da ma'aurata wanzu ma matan aure ne wanzu ma suna planning ɗan aure ne muna musu wannan orientation din sai a gaya miki daga kan kulliya yaya samu adali sannan kuma me haƙƙin da miji yake da shi a kanki me naki haƙoƙin duk ki sani sannan ki san yaya zaki mu'amala da mijinki yaya zaki mu'amala da dangin mijinki duk ce duka ya karantar da mu sannan kuma conflict resolution yaya za a warware matsala idan ta taso a zamantakewa na aure saboda haka kawai yawanci mata in an zo kawai za a zo kawai za ta yi aure ana labari wannan ta zo ta ce ga wannan bagarin mata wannan ta zo ga wannan kaza wannan ta zo ga wannan shi ce ɗan wanda ba shi ba ne shi sa da yawa in ta shigo sai ta ce ga ta san aure haka yake ba ba za ta yi ba saboda kwata-kwata ba ku kasu orientation ba abin shi wannan yana daga cikin kuskuren da iyaye suke Allah ka shirye da mu saboda haka a yi ƙoƙari a ba su wannan aure ibada ce kuma mu'amala ce saboda haka kana buƙatar saninta kyakkyawan sani don ka san yadda za ka mutunta wa Allah
wannan jumlar da Hausawa suke cewa zai mutanen Allah akwai sabo a cikin jumlar
wannan shedan ne
a mutanen Allah bane saboda ba aikin Allah suke yi ba aikin shedan suke yi kinaya ce bauje yake yi a matsayin wato shabude ne haka ce gaye gayu mutanen Allah ai shi yasa ba aikin Allah yake yi ba shabude ne ake musu bi ma'ana tunda aikin da suke yi ba na Allah suke yi ba saboda haka wato aka fi shine ingantacce saboda haka a gyara kuma a wani lokaci na kinyi mamaki sai kuma ta baki ga takalla farai wani idan ka ganshi yanda ka san dan kuikuyo sai yake gashin ya kona shi yayi kwaili sannan wando kaman yaro yayi kwashi a fanfasa ya dazzago sannan ga tada a wuyarsa in yazo yana WhatsApp baby saka ta ce wallahi ya hade zafi cizozo shikenan fa ni ina cizo a wajen ha ne da cizo a wurin wai cizozo shi ya ma wuce cizo cizozo ne ki ba ne ba ne na'am
idan wannan malam idan mutum yana da sana'a kuma ya daɗe yana da sana'a amma kullum ba ya yi ba sai a tsara da ya kamata yi ta ce malam kuma ni mai yawan sadaka ne kuma ina kyautata wa iyayena amma ina fuskanci shiga hakan ke faruwa da shi
me ke sa hakan ke faruwa da akwai jarabawa da lokaci Allah kan jarabci shi bawansa ya gwada ƙarfin imaninsa sai ki duba alaƙarki da mijinki shi ma in akwai matsala tanzaro yana iya haifar miki da haka iyaye kuma kai iyayenmu na da su ne suka zauna da mazajensu yanda kika san ya da kanuwa ai wa da kanuwarsa yake ga mata ta mai da mijinta yanda kika san tamkar uba abokin shawara in kana da damuwa ka ce wani kaza 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 sai ki yi kaza kuma wallahi za ki kika iyayenmu a da tarbiyyar da suke da shi suna neman albarkar mazajensu muna yanzu mata ba su zama mijina da albarka ba wallahi mata da yawa ba sa ganin mazajen suna da albarka shi yasa idan kai magana muna karatu a jami'a da dalibai ɗan aji biyu ne sai nake ce musu kai ku nemi albarkar mazajenku shine suka irin abin ya dan musu wani bambarkai saboda yan bana bakwai ne sai na ce wallahi duk lokacin da aka gani wani lokaci zaki abu mijin ke ce kaki kike sai kin yi in ya ce kaki kika ce sai kin yi zai ce kaza zai faru nace don girman Allah ku tambaye kanku abin nan da yake shi zai faru ba shi yake faruwa ba yace ce ke shi yake faruwa nace to ai albarkan shi da kika nema shi ne ke faruwa kenan hakan ke faruwa wata kawai ta kira ni bayan kwana biyu ta ce wallahi tafiya suka yi da mijinta sun yi musu ne akan wani abu ya ce kakka yi sai kaza ya faru ta ce sai ta yi ta ce duk abin da mijin ya ce zai faru shi ya faru kawai sai ta tana da magana sa shi ne ta kira ni ta ce malam magana ta ne gaskiya ce na ce an gaya miki kamfen nake wa maza ni ina gaya miki ne abu don ki gyara mu'amalarki da mijinki Allah ka shirya da mu saboda haka ki duba kila wannan matsalar ce in kuma ba ita ba ce kina kyakkyawar mu'amala da mijinki ki tabbatar da cewa akwai jarabawa shi kowa da inda aka rubuta masa nasa jarabawa to sai ki lizinci istighfari duk wani damuwa da kike ciki idan kika lizinci istighfari Allah zai kawo miki da shi ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin manzo Allah ce duk mutumin da ya lizinci ta in duk damuwar duniya da yake ciki in ya lizinci kadan haka Allah zai kwarenye masa ita na'am
na biyu shawara kamar take neman ne a rukuri da mutum da ɗan faru ta ce da tana da yara ƙanana da farko suna ƙanana in kyau da ce su suna da biyayya ba sa saba umarninka amma da suka girma sai suka zama kamar ba sa jin maganar ta su tsara dashi sai magana ba mai da ce a kyale su suka jirgin yanzu da shi a madan ma ya yi in yan ma ya yi ta ce su ji jirgin sai su tafi wajen ɗan shi ma sai magana sai ba bane sai a gyare su lokacin da za su yi amma kuma ita abin da ke gano ganin suna magana da baban su suna mishi magana a hankali amma ita suna magana da ita kamar su suka rage da haka su kuma magana
da ita zama da baban su na da kaya ne
to amma kuma yanzu ta damuwar da ba ƙananan da ke tasowa sun yi abin da manyan su ke yi su ma sun ɗauka
gaskiya ne misalin da kika samu a gidanki gaskiya mijinki ne shine gaskiyar magana shi sa yana daga cikin orientation da muke badawa a marriage counseling sau shine a samu rhyming na mission tsakaninki da mijinki menene target dinki a aure aljanna ko shi ma ya zamana cewa target dinsa shine aljanna to idan kuwa an samu mission dinku yayi rhyming da juna to ba za ki samu wannan tasgaro a gidan mijinki ba saboda shi yanzu yana ganin cewa shi wannan ba wani abu bane za ka za inda manufarsa aljannansa da kuma ƴaƴansa ai ba zai bar su a haka ba zai tsawata musu sannan gashin nan shi da kansa zai kawo Jesus ya aske musu da ce kuma su je su aske sa'annan masu yin haka shi ne zai musu fada saboda wallahi yana daga cikin kuskure da mata suke yi ba sa sanin tun ga musamman yara ƙanana kun ga iyaye mata wallahi ke hatara da su dan karamin abu na bata wa mamanki rai a zuciyarta ko ba ta ce miki komai ba wallahi ba za ki daidai ba a rayuwa ina gaya muku wallahi ba za ki daidai ba a rayuwa bari in gaya miki wannan kissan haiwar Allah da wannan ya faru da ita tana kyautatawa maman iya kyautatawa kuma Allah ya yi ta tana da arziki ta kyautatawa hatta ɗan uwanta da sauransu wata rana ta sayawa ma mamanta mota to mamanta ce ta sayawa wani kananta a wanta mota kuma wanta din nan ba mamansa ɗaya ba uba ne ɗaya ta saye mai mota a lokacin ta ce kuma mamanta ce in za ta saye mai mota ta saye mai mota mai kyau sai ta sayawa wan mota mai kyau to motar maman ta samu matsala sai ta a lokacin ba ta gyara motar maman ba sai ta saye wancan ina fata kun gane sai ta sayawa wanta mota ashe abin yayi wa maman ciwo a zuciya me yasa za ta sai mai ita ba ta kara mata nata ba amma maman ba ta ce mata komai ba wannan mata ta je umara ta gama tawafi ta gama sa'ayi ta gaji sai ta kwanta a cikin Kaaba irin kwanta baccin nan na gajiya ya sace ta kawai sai ta ga babarta a ranta a face ta yi fushi sosai a mabarki tana farkawa kawai sai ta fashi da kuka a take ta kira maman ta ce mama akwai wani abin da kike nema a rayuwar da ban miki ba ta ce babu na kyautata abin da kike so ina miki mama ta ce sai ta ce mama don girman Allah ki gaya min in akwai wani abin da nake miki mara kyau ta ce wallahi ba ki da komai a wurina sai albarka sai ta ce to mama ga mabarkin gari ina gaya muku ganye zaman ku izina sai ta ce gaskiya ne lokacin da ta sayewa kika sayewa wanke mota na ji zafin abin a zuciya cewa na motar ta samu matsala kisa baki gyara muku kafin ki sai mishi sai ta ce mama ai ce kike ce sai mai kyau kuma shi yasa na tsaya na jajirce na ce masa mota mai kyau ta ce ba wai siyan masa motan da kike bane min ciwo ni ne yasa baki gyara min abu ba shine miki ciwo yanzu ai ba wani abu bane ko amma gashi ya mata ciwo Allah kuma ya nufe ta da ishara har ta gane to iyaye mata musamman ƴaƴa mata yana daga cikin wautan da kuke yi musamman berori da kwaloli su suka fi bada ciwon kai sai magana ka kalle ce ta ce mama ke wato ba ki ma san abin da ake faruwa ba kin ji a nan da yawa irin wannan sai ki ga da tana da kokari a makaranta sai ki ga kokarin na ta dishewa saboda kina bata maman ki rai sai ki ga kwakwalwar Allah na ta doke shi kuma maimakon ya ci gaba da bunƙasa wanda yana daga cikin kuskure babba da yara ƙanana musamman wanda suka kai irin wannan range din 13 14 15 kin ga wannan lokacin kan na hayaki kana gani yanzu fa yi ta ma mutuncin ku ai kadan ne to irin wannan shine matsalar da yara suke fuskanta saboda haka ku saukar da kanku ku maida al'amari zuwa ga iyayenku ku duba maman Juhaidu bawan Allah ne kirki ibada amma
mama shi ta kira shi ki amsa mata yana sallah ne fa ta kira shi aso uku yake amsa mata ta ji zafin a zuciya ta ce dana ne ke kiyamata na Allah ka nuna mai dukkan faruwai tun yana kiyamatan a zuciya fa ta faɗi wannan magana amma sai da karuwa ta mai sharri dani wannan matsala yana daga cikin kuskure da yara da yawa suke yi saboda ka cikin zama kina kunna babaki daga yau ki je ki same ta ki kuka baba ki yafe min haka ba za ki taba ganin mai kyau a rayuwar ki ba da karatun da kike yi dan bokon nan islamiyyar nan da ake zuwa ana dan ganin har yake mashai ne sai ki ji dukkan a dishewa ya kina da kokari amma yanzu kike ga kokarin na ta dishewa duk yana ciki eh Allah ka shirye din
ne
mafi galibi ciye-ciyenku na mata shi ke haifar da wannan sai ki rage ciye-ciye sa'annan kuma shekaru in yana da hakan na faruwa musamman ma dai ciye-ciye shi ke kawo irin wannan matsala sai ki lizinci musamman in kika mahabbatin sauda ko kwaya ko gari ki yawaita shan shi ko kina tattauna shi insha Allah zai yi kokari ya daidaita miki wannan matsala na tawar hutu ina fata an gane Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu Allah ka ba mu ikon tuba daga zunubanmu ya Allah duk abin da zamu yi da zai sa ka fusata mu ya Allah ka kame hannunmu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da zai sa ka yarda da mu ya Allah ka kinsa mana shi a zuciya kuma ka ba mu ikon aiwatar da shi idan mun aiwatar ya Allah ka kama mana a matsayin ibada yadda ka hada fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausi ta'ala ya'yanmu mata wanda suke neman damar da za su shiga gidan mazajensu Allah ba ka basu ba ya Allah muna roƙonka ka tausaya musu ka azabta su ka maza nagari su ma ka sa su zama mata nagari zaurawa a cikin ƴaƴanmu wanda suka kawo ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ka maida su gidajen mazajensu tun shi ne mafi alkhairi tun ko ba shi ba ne ka kawo musu wani ke fi su alkhairi ka kuma ba su iko su zama mata nagari su ma mazan ka sa su zama musu maza nagari ƴaƴanmu maza ke ne kuka da za su aura ba su samu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka hada su da mata nagari su ma ya Allah ka sa su su zama maza nagari da iyalansu ƴan uwanmu da suke hannun wannan mayagun mutane ya Allah ka kawo musu mafita ka kawo musu ɗauki a cikin wannan hali da suke ciki duk inda suke ya Allah ka maida su zuwa ga iyalansu a cikin ƙoshin lafiya ka raba su da fitinan waɗannan mutane su kuma masu wannan aika-aikar ya Allah masu shiriwa a cikin su shirye da su wanda kuma kaddara ka ta riga ta gabata a kan su cewa ba za su shiri ba ya Allah ka tsare kansu ka sa su ci kansu da kansu ba tare da jami'an tsaron mu sun wahala wajen annatar da dukiyar gwamnati wajen fitar da kamansu ba su da kansu su ci kansu ba tare da an wahala da su ba shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka cikin kamu su kaunan mu da begen mu a cikin zukatun su ka su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu ikon da zamu yi musu biyayya a kan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya ba da shi wakafi ga wannan al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka gina katafaren estate gare su a cikin kan nan kai albarka ga zuriyarsa kai albarka ga dukiyarsa mu ma kai albarka fasuriyar mu kuma dukiyar mu sa'annan mu ma muna roƙon ka ka gina mana katafaren gida a cikin aljanna da hadisi kai ka bashi iko ya kashe irin wannan dukiya a wannan wuri ya Allah mu ma ka ba mu dukiyar da zamu yi wanda ke sama da wannan a wurare da dama a wannan ƙasa ta mu kuma idan mun yi ya Allah ka tsaka mana a matsayin ibada fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk